Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba da batun nan na wani tsohon ma'aikacin ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Kaduna wanda yake ikrarin cewar an kwace masa filayen da ya siya kan miliyoyin naira. Sannan ya ci bashin wasu kudaden masu yawa daga banki domin ya gyara su ya saida da nufin samun riba. Wani abu ya faru ne tun cikin shekarun 1990 da wani abu. Malam Muhammad Inuwa Aliyu Lere ya ce an yi kamar za a biya shi diyya, to amma yau shekaru 20 da wani abu ko sisin kobo ba a biya shi ba. A shirin mu da ya gabata, Muhammad Inuwa Aliyu ya shimfiɗa mana bayanin yadda ya ce ya mallaki waɗannan filayen. A yau za mu ji ƙarin bayaninsa da abin da yake nema game da wannan kuka tasa. Sannan mu duba bayanin takardun da ya gabatar na kafa hujjar kalamansa.
Bayan kwana 9 na ƙara samun ansan takardun gayyata ga wata kwamiti da ya da a jiha a lokacin ta bishi mulkin ƙasa a jihar Kaduna na mulkin WRA da mulkin Tanko Ayuba. Saboda wannan kwamiti sun gayyace ni akan wannan dai magana ka tan ƙara. Na kuma gaban kwamiti kamar da na ga mu SS na kai Kaduna cewa an ba wasu ne da sai hannunsu su ma haka na gaya musu. Na kuma ɗauko irin cin wani sifili a hannun shi na zo haka ba wannan kwamiti da shi.
To me suka ce ma?
To kasan shi dama mulkin Najeriya idan gwamnati ya sa kwamiti ko ba komi akwai manufa na gyara, kuma gyaran nan an samu akasi buƙatar shi su ba shi damar kwace wannan wuri, sun kuma ba shi shawara ya kwace wuri a tafatin su.
Waye shugaban wannan kwamiti?
Shine wani Alhaji Yusuf Yarusu.
Yarusu ne?
Yarusu. Masu tare ne akwai yan sanda, akwai alkali, akwai makashin ƙasa, akwai na safiyo, akwai madan sanda a ciki.
Kai kadai ne suka gayyata ko kuma akwai wasu sauran mutane ma waɗanda yake suke da irin wannan matsala na kanin filaye?
Ai kuma shin ta kai wajen kusan wata tara tana aiki, mutane da yawa an gayyace su. Ai amma ni abin da ya shafe ni shine abin da kai akai na. Amma na kuma na report din da kuma abin da suka yi. Har aka ga an kwace wannan wuri.
Su kwamiti din su suka dada tabbatar ma gwamnati cewa wannan fili a kwace shi?
Ya kwarefa. To ai da kusan abin da aka sa su yake nan.
To wannan al'amari naka yanzu wani hali ake ciki tun da yake an karɓi filayen nan naka an rabar da shi kuma ba a biya ka diya ba. Shin ka tuntuɓi sauran gwamnatocin da suka wuce bayan shi a wato gwamnatin da suka samu a bayan shi wucewar Lawan Jafaru Isa ko da yake ka ce mu ƙarfi ma kun zauna da shi?
Wanda fada baya bayan bai jebe jiha Kaduna an tura Hamidu na aika da wasiƙa, an tura Umar Faruk na aika mashi da aka yi Oputa na je Oputa. Bayan nan na gama ƙarshe wanda ta bai shi na gama ƙarshe amma babin da aka yi ma.
Tunzu wani hali ake ciki?
To halin kawai shi ne a musamman abin da bani kwarin gwiwa shi ne wannan filaye akwai na makwabci na, kuma dokan da aka yi zan aka kwace min nawa shi aka kwace na shi. An dubi dokan biyan diya shi an biya shi, ni ba a biya ta ba, ni da ƙasa ne ɗan jiha ne, kuma dokan nan bai kamata a ce an ma wani, ni ba mun ba, ina ganin ba mun abarci ba, shi kawai nake nema.
To kaman wasu gwamnatoci akwai wanda yake suka duba waɗannan al'amura kuma mai wa suka tausaya maka ta hanyar mayar maka da wasu abubuwa na ko kuma dai babu wasu gwamnati, babu wata gwamnati da ta yi wani ɗan hoɓasa na ganin an bi maka haƙoƙinka?
Ainihin duk har zuwa yau kwana gaya maka dama gwamnati na Hamidu na Umar Faru da Oputa Panel da Makarfi shekara 7 ne ina bin hakin nan, babu wanda ya min komai har zuwa yau. To Allah ya sa nake roƙon taimakonku, Allah ya taimake ni tunda wannan abu hakina ne, doka ta ce a bani, kuma basukan bankin nan har ban shekara 9 sun kai ni ƙara su ne biya su bashi.
Kamar yadda aka ji a cikin bayanin na Alhaji Muhammad Inuwa Aliyu Lere, wani kwamitin da aka kafa domin ya bincike da ma'aikatan ofishin ƙasa da safiyo suke cuta wajen rabawa da saida filaye shine ya kwace wannan fili nasa. A cikin rahoton kwamitin a shafuka na 34 da 35 an yi magana kan batun shi Alhaji Muhammadu Inuwa Aliyu Lere, wanda aka kira da sunan Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lere a cikin wannan rahoto. Mai kukar ya gabatar da wasu takardu guda biyu waɗanda aka rubuta da hannu, waɗanda kuma yace su ne shaidar sa ta sayan waɗannan filayen. Sunan wanda yace ya saida masa da filayen nan Alhaji Inuwa Muhammad, wanda a ranar 28 ga watan Maris ta shekarar 1992 aka yi takarda ya saida masa da fili akan kuɗi naira 740, shi kuma ya bada kafin alƙalami na naira 300. Takardar sayar da fili ta biyu an sanya mata hannu ranar 8 ga watan Satumbar 1992, watanni shida a bayan ta farko, cewar an sayar masa da wasu filayen kan naira miliyan 1,200, dukkan su a malali. Waɗannan takardun da hannu aka rubuta su, ba mu ga takardun izinin mallakar filayen daga ma'aikatar filaye ko kuma daga kotu ba. An yi zargin cewa shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu ya fake ne da wani kamfani mai suna Mushkal Nigeria Limited, ya ba kansa filaye har guda 40 ta hanyar amfani da matsayinsa a ma'aikatar ƙasa da safiyo. Kwamitin ya ce Alhaji Inuwa Muhammad Lere ya rarraba wannan fili da yake magana a kai a malali zuwa wasu fulotai har guda 20. Aka shirya takardun izinin mallakar filayen har guda 20, to amma kuma guda ɗaya ne kawai gwamnan farar hula ya sanya mu hannu kafin sojoji su karɓi mulki. Kwamitin ya ci gaba da bayanin cewa kamfanin Mushkal ya yi amfani da wannan takardar guda ɗaya, ya samu izinin gina gidaje 5-5 har guda 4, wato gidaje guda 20. Kamfanin ya yi hanyoyi kuma ana sanya ruwan famfo da wutar lantarki a cikin waɗannan filaye a lokacin. A bayan da aka gayyato shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu da wannan mutumi mai suna Alhaji Muhammad Inuwa, sai kwamitin ya gabatar da shawarar cewar an kasa tabbatar da ikirarin da shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lere ya yi cewar kamfanin Mushkal ba nasa bane, na wannan mutum ne mai suna Alhaji Muhammad Inuwa. Domin haka 'yan kwamitin sun yi imani da cewar wannan kamfani na Alhaji Inuwa Muhammad Lere ne ma'aikacin ofishin ƙasa da safiyo a wannan lokaci. Kwamitin ya ce a bisa al'ada idan an ba kamfani fili, ana yi ma filin nan takardar izinin mallaka guda ɗaya ce, sannan daga bisani idan kamfanin ya ga zai rarraba shi zuwa wasu filaye ƙanana, zai iya yi tare da izinin gwamnan jiha ba tare da ya nemi takardun izinin mallaka daban ma kowane guda daga cikin filin nan ba. Na uku, suka ce takardun bayanan da suka yi nazari na rajistar wannan kamfani mai suna Mushkal sun bayyana musu cewa a fili ana fakewa da sunan wannan kamfanin ne domin mallakawa shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lere waɗannan filaye. A dalilin haka suka shawarci gwamnan jihar a wancan lokaci kan ya kwace dukkan filayen da aka bayar da sunan kamfanin na Mushkal. Alhaji Muhammad Inuwa Aliyu Lere ya ce an ce za a biya shi dayar filayensa da aka kwace, har ma ya gabatar mana da wata takardar da aka rubuta ma shugaban kamfanin Mushkal a ranar 6 ga watan Yuni shekarar 1995 daga ofishin ƙasa da safiyo na ofishin gwamnan jihar Kaduna, ɗauke da sanya hannun wata mata mai suna Mrs. J.L. Sambo, wadda ta sa hannu a madadin Director General na ofishin, tana cewa an shirya awon filinka na malali da nufin biyan diya a ranar Alhamis 8 ga watan Yuni da ƙarfe 9 na safiya. Filin ciki da gaskiya yana bin sawun gaskiya ko kuma sahihancin wannan takarda, domin dama shi mai kukar yana neman a biya shi diyar filayensa ne. Jami'an gwamnati da suka fara yin magana sun ce su ba su san da wannan takarda ba. Filayen nan an karɓe su ne domin an mallake su ne ta hanyar zalunci, domin haka babu maganar biyan diya. Duk abin da muka binciko za ku ji bayani. A shirinmu na gaba muna tafa da wani labari mai daɗi game da mutumin nan da aka sare masa hannu lokacin da aka yi ƙoƙarin a kashe shi bayan da aka yi wa matarsa fyaɗe. Sai mun haɗu a shirinmu na gaba. A huta lafiya.